This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kore shi kuke so akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da shan ruwa. Yanzu ma dai Mahmud Dalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahaba Aliyu Imam da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani kwamitin zartaswa na tattalin arzikin ƙasa.
Za su duba yadda aka gudanar da sha'anin kuɗaɗe musamman tsararren man fetur da ake samu, wanda mu muke ta kuka akan cewa ana kasance akan ba kan ka'ida ba.
To, muna kuma tafe da labaran wasanni tare da Aliyu Mustapha Sokoto da kuma nasihar malamai da muka kawo muku albarkacin watan Ramadana. Amma da farko, bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran. Wani babban jami'in Amurka ya faɗa a birnin Vienna yau Litinin cewa wakilan Iran a shawarwari da ake yi ba sa neman ƙarin lokaci mai tsawo dangane da shawarwari kan shirin nukiliyar ƙasar da aka aje wa'adi na kammalawa gobe 30 ga wannan wata. Duk da haka, jami'in ya ce ba zai kasance da mamaki ba idan shawarwarin ya zarce wa'adin da fiye da kwanaki biyu ba. Ya ƙara da cewa abinda suke nazari a kai abu ne dalla-dalla idan aka kwatanta da shirin da aka yi shawarwari a kansu a farkon watan Afrilu a birnin Lausanne na ƙasar Switzerland. Wakilan wajen shawarwarin sun kisa ce uffan ko su ba da bayani kan shawarwarin, amma an hakikance cewa idan inda ake ja-in-ja sun hada da ƴanci da sufetoci za su samu na kai ziyara tashoshin nukiliyar Iran da kuma gaggawar janye takunkumi da aka kasashen duniya suka kakabawa Farisa.
To, sakamakon rikicin kuɗi da girke ta fada yau Litinin, kasuwannin sayar da hannayen jari sun yi ƙasa, yayin da hukumomin ƙasar da ke Athens suka rufe bankunan ƙasar. Al'amarin da ya hana mutane ɗaukar kuɗi daga na'urar ɗaukar kuɗi da aka fi sani da ATM. Kasuwannin hannayen jari a Asiya da Jamus da Faransa duk sun nosa da kashi 3% kofi, yayin da kasuwar sayar da hannayen jari ta Amurka ta yi ƙasa da fiye da kashi 1 zuwa tsakar rana. Ana fargabar gefen za ta gaza biyan dala miliyan 1,000 da miliyan 800 da ta ranto daga hannun asusun ba da lamuni na duniya, wato IMF. Gobe ne ya kamata a ce ta biya waɗannan kuɗaɗe. Girka ta shirya, wato za a yi ƙuri'ar raba gaddama ranar Lahadi mai zuwa domin sanin ko jama'a sun amince ƙasar ta ƙara tsuke bakin aljihu kamun a bata ƙarin kuɗi ko sako a'a.
A Burundi, mahukuntan ƙasar suna ci gaba da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasar yau Litinin, duk da cewa ƴan hamayya sun ƙauracewa zaɓe da kuma suka da ƙasar take samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka, waɗanda suke fargabar da wuya a yi adalci a wannan zaɓe. An tsananta matakan tsaro a faɗin Bujumbura, babban birnin ƙasar, duk da haka an je harbe-harben bindiga da kuma aƙalla fashewar gurneti a birnin, sai dai babu rahoton kan yawan mutane ko waɗanda suka jikkata. Hakanan kuma rahoton yana cewa zaɓen na tafiyar hawainiya domin mutane ƙalilan ne suka fito. Wata ƙusar ta ƙungiyar tarayyar Afirka, Nkosazana Dlamini Zuma, ta bayyana damuwa kan abin da ta kira mummunar yanayin siyasa da tsaro a Burundi. Daga nan ta ce wakilan ƙungiyar masu sa ido kan harkokin zaɓe ba za su sa ido kan wannan zaɓe na Burundi ba.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin, wakilai daga ƙasashe 57 ne suka halara a babban ɗakin taro na China a Beijing domin su sanya hannu kan shirin kafa sabon bankin da China take yin jagoranci a kai, wanda zai ba da ƙarfi wajen zuba jari kan harkokin sufuri da wasu sassa na ci gaba. Australia ce ƙasa ta farko da ta sanya hannu kan yarjejeniyar da zimmar samar da kuɗaɗe zunzurutu har dala miliyan 800 a kowace shekara domin ayyukan gina hanyoyi na mota da jiragen ƙasa da na ruwa da hanyoyin sadarwa da kuma makamashi. Wasu suna kallon wannan sabon banki a zaman kishiyar bankin duniya da bankin raya a yankin Asiya. Amurka ta gaza shawo kan ƙawayenta masu yawa, ciki har da ƙasashen Afirka da na Turai da ƙasashe da suke Amurka ta kudu, wajen ƙauracewa bankin.
Jirgin nan mai amfani da ƙarfin rana ya ci gaba da tafiya a yunƙuri da yake yi na tafiyar kilomita 35 na gewaye duniya ba tare da amfani ko da ɗigon mai ba. jirgin da wani dan kasar Switzerland yake tuka shi ya tashi daga tsakiyar kasar Japan a safiyar yau Litinin bayan jinkirin wata guda da ya sauka babu shiri a can. Jirgin da ake kira Solar Impulse da Turanci karkashin matuki Andre Boschak wanda shi wato shine ɗaya daga cikin waɗanda suka kera jirgin ya tashi ne yau daga wuri da ake kira Nagoya kasar Japan a yunkurin bi ta kan tekun Pacific zango mafi tsawo a balaguron da jirgin zai yi. Masu lura da harkokin jirgin suka ce idan yanayi a kan tekun na Pacific ba shi da kyau za a fasa wannan tafiya, amma za a iya kaiwa wani nisan da babu halin a koma Japan a kokarin ƙetare tekun na Pacific. Masana suka ce akwai hadari a kokarin ƙetare kan tekun zuwa Hawaii domin babu wuri da jirgin zai iya sauka idan buƙatar haka ta gaggawa ta taso. Tun farko ba a shirya jirgin ya sauka a Japan ba, amma aka karkata shi zuwa kasar a farkon wannan wata kan hanyar sa daga Nanjing da ke gabashin kasar China zuwa Hawaii saboda munin yanayi. Jirgin mai lakabin SI an shirya zai ci gaba da tafiyarsa a makon jiya, amma dab da jirgin zai kama hanya aka soke tashin sa saboda munin yanayi. Jirgin masana kimiyya biyu ɗan kasar Switzerland Bertrand Piccard da Boschak ne suka kera shi. Ya dauke su shekaru 12 suna aiki kamin su kammala kera jirgin.
To labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yau ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamitin zartaswa na tattalin arziki domin duba kudaden da kasar ke samu da kuma yadda za a sarrafa kudaden. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Umar Musa Faruk da karin bayani.
Yau shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar zartarwa ta tattalin arzikin Najeriya karkashin jagorancin mataimakinsa Professor Yemi Osinbajo, inda ya bukaci gwamnonin da su tabbatar da cewa sun dauki duk wani mataki da ya kamata domin biyan albashin ma'aikatansu nan take ba tare da wani bata lokaci ba, tare da kuma tabbatar da cewa sun ci gaba da rikon amana da kwatanta gaskiya a gurin mulki domin tabbatar da an yaki cin hanci da karshewa wanda ya matare Najeriya da asusun ta katutu. A nashi bangare shugaban kasar shi kuma yayi alwashin farfado da tattalin arzikin kasa da kuma tabbatar da cewa ya toshe duk wata hanya ko kafar da ake wawure dukiyoyin jama'a ko kuma yin amubazaranci, tare da baiwa gwamnonin karfin gwiwar cewar kowannensu ya kamata ya duba hanyoyin da zai samu kudin shiga a cikin jihohinsu ba tare da an ci gaba dogara 100% akan asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Ga dai gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari da karin bayani akan karshen taron da wannan majalisa ta yi a Abuja a yau.
Abinda aka yi magana dai dukkan kuɗin da aka bayar ko aka tattara kamar dokar ƙasa ta ambata kuma kundin tsarin mulkin ƙasa ya ambata sashe na 80 da sashe na 62 ya ce duk kuɗin da aka samu na ƙasa za su shiga a cikin wani babban asusu na ƙasa domin rabawa. Kuma shugaban ƙasa ya maimaita cewa lalle tabbas dole ne waɗannan hukumomi masu harar kuɗin nan tabbata cewa suna ba da kuɗin nan a cikin basusu ƙasa ba a cikin asusu daban wanda ba wannan ba.
To shin yaya majalisar tattalin arzikin ne za ta tabbatar da dawowa da dubban biliyoyin naira da ake zargin sun yi ɓatan kai ko kuma hukunta waɗanda aka samu da wannan laifin?
To ba magana hukunta ba tukunna a gano me ya faru, don ba za ka hukunci ba sai ka gano me ya faru. Yau ita wannan hukuma ta zartarwa ta kula da tattalin arzikin ƙasa ta yi kwamiti wanda gwamnan Edo yake shugabanta da gwamnan Kaduna da gwamnan Akwa Ibom da kuma gwamnan Gombe wanda tsohon akaunta janar ne na ƙasa, za su duba yadda aka gudanar da sha'anin kuɗaɗe musamman rarar man fetur da ake samu wanda mu muke ta kuka akan cewa ana kashe shi akan ba akan ka'ida ba. Saboda haka za su duba ya aka kashe daga shekara 2012 zuwa 2015 watan 5 su gami aka yi, sannan kuma kuɗaɗen ma da ake kawo a shi babban asusun ƙasar ya ake kawo su, ana kawo daidai ne cikakki ko kuma me ko ko ana kawo da kusani ne. So duka za su duba ne kuma za su kawo rahoton su a cikin taron ƙasa da za a yi tattalin arziki na wata mai zuwa insha Allah.
Gwamnan jihar Zamfara kenan Abdulaziz Yari a tattauna da yayin da manema labaru bayan da aka kammala taron majalisar tattalin arziki ta ƙasa karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Kasar Najeriya Professor Yomi Osinbajo a fadar gwamnati a Abuja. A halin da ake ciki dai labarin da zai yi wa ma'aikatan Najeriya dadi shine umarnin da aka bada cewa a yi amfani da kuɗin nan na kamfanin sarrafa iskar gas da ake tarawa kusan naira miliyan 400,000 ga jihohin domin su sami zarafin biyan albashin na ma'aikatansu da har yanzu ba a biya ba. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Ta yanzu kuma sai nasihar da mukan kawo muku daga malamai albarkacin watan Ramadana ga Malam Ismail Umar Madibo da nasiha kan mahimmancin tsafta da nuna adalci.
Abin da ya shafi akan tsafta, Annabi yana cewa annazafatu minal iman, yin tsafta yana ɗaya daga cikin imani. Me ake nufi? Na farko, in kaga tarbiya na addinin Musulunci, na farko baya da zakai ka fuskanci Allah sai kayi zakai tsarki, kayi alwala, kayi abin da ya kamata dai, sannan ka je ka fara sallah. Ko kuma a'a, ka sadu da iyalinka ne sai ka je kayi janaza. Ko kuma mace ce akwai jinin biki in yazo mata dole sai ta yi wanka. Saboda haka addinin Musulunci ka tantam dinta akan tsafta take. Haka kuma filin da zaka yi ibada, in dai bai da kyau ko kuma yana da abin nan, ba da zaka yi ibada a gurin. Saboda haka addinin Musulunci ya bada muhimmanci kwarai da gaske, musamman a wannan lokaci da ake ciki. Ana so mutum na farko ya zama yana fita tsaf-tsaf dinsa. Don haka ire-iren wayannan kai ko kaya ka sa, in dai suna tsami ka zo kusa da mutum, ba zai farin ciki kamar mutumin da yake da taurari a jikinsa ba. Saboda haka muna kira ga jan uwa a kula da wannan fanni. Fanni ne wanda yake da fadi kuma yana da girma a Musulunci. Addinin Musulunci ci bai sarki bai bar shaka a saki haka kawai. Adalci abu ne wanda yake da ya zama na wajibi. Alkur'ani ya faɗi zancensa, ya faɗi kuma illanta inda har ba wannan adalci ba. Na ɗaya, yin adalci zai kawo al'umma salama. Na ɗaya. Na biyu, zai kawo natsuwa, tsiya da sauran abubuwa na bala'i, faɗa da sauran yaƙi da ire-irensa duka. Inda akwai adalci to ba za a gani ba. Saboda haka muna kira ga 'yan jama'a, adalci ba sai a gaba kadai ba, an ce dan kanka kai mata adalci. Me ne? Kar ka dauki hannunka ka je ka dauki kayan mutum, kafanka kai ka kai ta inda zaka je ka sabi Ubangiji.
Malam Ismail Umar Madibo kenan. Karfe 5 ne yanzu, saura minti 18 a nan Washington DC. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga labarin wasanni
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To jama'a, cikin shirin labaran wasanni wannan Litinin ne za ku ji amsar Hamshakin attajirin nan na Najeriya Aliko Dangote ga wannan tambayar da muka yi mishi.
Akwai jita-jitar cewa ba za a sayarwa da ɗan Afirka wannan kungiya ba. Me gaskiyar haka?
Stephen Keshi ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa na hukumar kwallon Najeriya. Ko me musulmi masu sha'ar wasanni suke yi ne a lokacin azumin nan?
A mai yawan lokutan mu mun bashi surin ibada, saboda mutun ya dan gyara can kuma na gulagullai sai mu zo nan kuma mu rihezu.
Kana kuma zamu dubi kasashen nan hudu da suka rage a cikin gasar cin kofin mata ta duniya da ake yi yanzu a kasar Canada. Jawa barkanku da wannan lokaci, muna fatan kuna nan kallon masu azumi kuma barkanku da shan ruwa. To a ranar Talata da ta wuce ne, kocin Najeriya to Stephen Keshi ya je haɗu da kwamitin ladartarwa na hukumar kwallon ƙafar Najeriya domin karɓar tambayoyi daga gurinsu akan ko me yasa sunan shi ya bayyana a cikin jerin gwanon sunayen mutanen da ke neman a ba su aikin zama kocin ƙasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast. To sai dai ba shi Stephen Keshi kaɗai aka nema ba, shi ma goalkeeper Super Eagles wanda kuma shi ne ma captain ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Vincent Enyema an neme shi, amma ya ƙi ya zo ya ansa tambayoyin da aka so a yi mishi game da wasu kalamai da aka ce ya yi dangane da wata ƙwallon da za a yi kwanakin nan a Kaduna. To ita dai hukumar ƙwallon ƙafa Najeriya yanzu ita ce da wuƙa da nama dangane da irin hukuncin da za ta yanke a kan waɗannan mutanen biyu, kuma ranar ma da za ta yanke shi ita ce za ta yanke wannan shawara. Shi dai Stephen Keshi watakila wasunku sun san cewa ya sadarta ba hannu ne a kan yarjejeniyar wa Najeriya aiki ta shekaru biyu, amma kuma sai kwatsam aka zo aka ga sunan shi cikin mutane 59 da hukumar kwallon ƙafa ƙasar Cote d'Ivoire ta buga a kafofin watsa labarai da ke neman aikin zama koci domin su mai gurbin babbaren shi nan a Grenade. To shi Enyema, shi captain ɗin Super Eagles kenan Vincent Enyema, wato bai zo ya halarci wannan gayyata da aka yi mishi ba domin ya bada bayani dangane da wasu kalamai na batunci da aka ci yayi da suke da alaka da harkar tsaro da kwanciyar hankali dangane da wata kwallon da za a yi tsakanin Najeriya da Chadi dangane da neman shiga gasar cin kofin Africa ta Nations Cup ta shekarar 2017. Shi dai Iyema din bai bada amsar ba kuma ma bai halarci gayyata da aka yi mishi ba. To wannan yasa ake zaton cewa zai iya fuskantar horarsa da za ta iya san janyo a dakatar da shi dakatarwa mai tsawo kuwa saboda a cewar hukumar kwallon Najeriya din ya karya ɗaya daga cikin ƙa'idodin da su ƴan wasa suka rataba ba hannun cewa ba za su karya ba. Hamshakin attajirin na Najeriya Alhaji Aliko Dangote wanda aka ce a da Afirka ba mai kudinsa ya ce idan ka sa kudi akan table to magana ta ƙare. Aliko Dangote wanda ya jima yana kokarin ya sayi club din kwallon kafa na Arsenal na Ingila ya karbi wannan tambayar ne daga wajen Kilimu Muhammadu Salisu Radio.
Akwai jita-jitar cewa ba za a sayarwa da dan Afirka wannan kungiya ba, me gaskiyar haka?
To ka san ya danganta shi sharin kudi bai da abkala, ko da kafirka ka fito ko da kai na ne, inda ka dora kudi akan table to dole ne kala su daya ko da kai America ka fito ko da kai na ne, ya danganta. Amma kuma gaske ka ne, you know, mutane masu sayarwa sun iya tunanin cewa ba su sayar da wani daga Afirka ba, amma ba na jin za ta kai ga haka.
Mutane na ganin me yasa ba za ka sayi kungiyar kwallon kafa daga nahiyar Afirka ba, musamman ma jihar Kano da ke da fitacciyar kungiya a nahiyar ta Afirka?
To wannan wani abu ne da daban. Ina jin muna da kamfanuka da yawa da yake suke son irin wannan abubuwan, za su iya yin wannan abu nan da muka dosa shi ne mu duba na Arsenal na gida din ba zai yi cewa maybe mu yi ba yanzu ko za mu yi a nan gaba, ba zan iya tabbatar da wannan ba. Amma na san lokacin da yake Senate President na yanzu yake yi Ilori, mun ba da gudunmawa kwarai, akwai wajen training, akwai academy na training da yan kwallo. Ko da yaushe inda akwai abun da yake kamata mi na haɓaka shanin ko ban ne ko wasa dai, ko da wani lokaci muna sauraron irin na kuma mukan yi.
Alhaji Aliko Dangote kenan. Kocin ƙasar Kamaru Eno Ngachu ya ce rashin kuɗi da rashin shiri shi ne suka taimaka wajen fitar da ƙasar Kamaru, wacce ita ce ƙasa ta ƙarshe da aka yi wa jarar da ita daga cikin ƙasashen da suka je suka shiga gasar cin kofin duniya na mata da ake yi a ƙasar Canada har yanzu nan. Ita dai Kamaru ɗin ta bar wannan wasa da ne bayan da China suka yi musu ci ɗaya da babu. Wannan kungiya ta Indomitable Lionesses na Kamaru daman su ne ƙasa ta biyu da suka taɓa kaiwa wannan matsayi ma, wato fita daga cikin rukunin farko suka shiga rukuni na biyu bayan Najeriya da ta taɓa yin haka shekara 1999. To ita dai Kamarun ta ji jiki a hannun ƙasar Japan ne, wacce ita ce ma take riƙe da wannan kofi na mata na duniya a halin yanzu da ci ɗaya da babun da suka yi musu tun ma lokacin da aka fara wasan nan. To amma ita ma Kamaru ɗin daga baya ta zo ta samu nasarar yi wa ƙasar Ecuador ci 6-1 da kuma ta ci Switzerland ci 2-1. To yanzu dai bayan Kamaru ita ma Najeriya an riga an fitar da ita tare da ƙasar Cote d'Ivoire. Najeriya dai ita ce ta lashe kofuna 9 daga cikin kofuna, wato ta zama zakara sau 9 daga cikin zama zakaru 11 na kwallon Afirka da aka taɓa yi. Kuma duk wasan cin kofin duniya da aka taɓa yi na duniya tun shekarar 1991 da aka faro shi ba wanda aka yi da Najeriya ba, amma sai a wannan karo ne ta wuce rukunin farko a cikin ainihin ta gasar. Duk da nasarar yin kunnin doki na ci 3-3 da suka samu a kan Sweden, ƙarshen ta dai Najeriya ta faɗi bayan da Australia suka ci su farkon sun da ci 2-0, da kuma Amurka ta zo ta bi ta kansu da ci 1-0. Su kuma 'yan ƙasar Cote d'Ivoire an fitar da su ne bayan da Germans ya yi musu cin mutuncin cin su 10-1. A sannan kuma suka zo suka yi shakashi na ci 3-2 a hannun Thailand, da kuma Norway da ta ci su 3-1. Bari a gurguje mu duba ƙasashen nan guda hudu da suka rage da za su yi wasan kusa da na ƙarshe a cikin wannan gasa ta cin kofin matan duniya, wato Germans da Amurka da Japan da kuma Ingila. Na farko dai ya kamata mu gaya muku yadda za a yi shi wasan kusa da ƙarshe ɗin. In Allah ya kai mu gobe Talata, Germans za ta fuskanci Amurka a Montreal, ita kuma Japan ta buga da Ingila ranar Laraba a birnin Edmonton na Alberta. Duk wanda suka yi nasara su za su tafi Vancouver, wato British Columbia kenan, a can Canada ran 5 ga wata domin su yi wasan cin kofin ɗin shi kansa na ƙarshe kenan. amma yayin da aka ce wanda za su nemi matsayi na uku su tunar hudu ga wata za su yi nasu wasa a babban filin wasan Commonwealth Stadium da ke can birnin Edmonton. To idan muna bada bayanin kasashen guda hudu kamar yadda muka ce, su dai kasar Jamus ba wata wasa da aka yi tunda aka fara gasar cin kofin mata na duniya a shekarar 1991 da ba a yi ta tare da su ba, kuma su ne masu kashe kofin a shekarun 2003 da kuma 2007. To a wannan wasan da ake yi yanzu, ita Jamus dai ita ce ta farko bayan da ta samu nasarori akan kasar Cote d'Ivoire kamar yadda muka faɗa, da kuma kasar Thailand, sannan ta zo ta yi kunnen doki na ci 1-1 da kasar Norway. Yanzu haka tsakanin dukkan kasashen da ke wannan wasa, ita Jamus ita ce kan gaba da saka kwallaye mafi yawa, domin ita kadai ta sa kwallaye har 20 a cikin ragar wasu, ita dai sau uku kawai aka sa kwallo a cikin ragar ta. To sai kuma Amurka, wacce ita ma kamar Jamus tun shekarar 1991 da aka fara wasan nan ko kuma gasar nan ta cin kofin mata na duniya, kullun sai an ita da ita, kuma ita ce ta ci wasan ma ta ci kofin nan a shekarar 1991 din, ta komai mai ta shekaru 8 bayan haka a shekarar 1999. Kuma sannan ita Amurka ce kadai daga cikin dukkan kasashen duniyan nan da ta taba zuwa semi final, wato kusan da wasan da na ƙarshe a wasanni bakwai duk da aka yi na tarihin wannan kwallo din. Sai kuma Japan, wacce yanzu haka ita ce take rike da wannan kofi na mata na duniya din nan, su yan Japan din sun samu nasara na bugun daga kai sai gola, wato penalty, akan yan Amurka shekaru hudu da suka wuce a lokacin da aka yi wannan wasa a Jamus, wanda kuma wanne ya ba su dama suka zama kasar farko a duk nahiyar Asia da suka taba ci wannan gasa din, suka taba ci wannan kofi na mata. Kuma wannan ne ma karo na farko da Japan ta taba wuce wasan quarter final. To kamar yan Amurka da yan Jamus, su ma Japan ba a taba kwallon nan ba tare da su ba tun lokacin da aka fara ta a shekarar 1991. Kuma sannan ita Japan ita kadai ce kungiyar kwallon kafar da ta ci dukkan wasanninta guda biyar a wannan shiga da aka yi a Canada. Kasa ta ƙarshe ita ce Ingila, wacce ita ce take da maki mafi rauni, kuma ita ce a ƙasan ƙas sosai a cikin wannan ƙasashe ɗin. Kungiyar kwallon kafa ta Ingila da ake kira da Nurses, wannan ne karo na farko ma da suka taba wucewa zuwa gasan kusa da na ƙarshe na semi final, duk da cewa wannan shine karo na hudu da Ingila tana shiga wannan kofi ɗin, ta dai taba zuwa wasan quarter final a shiga uku da ta yi na can baya. Lokacin da aka fara wasan nan, ƙasar Faransa ta bi ta kan Ingila, wato sun ci su kenan, sannan daga baya sau hudu ta zo tana cin nasara ita Ingila ɗin kenan, ta buge Mexico, ta buge Colombia, ta buge Norway, ta kuma buge ita kanta mai masaukin Canada a ranar Asabar ɗin ta gabata. To yau 12 ga watan nan na azumin watan Ramadana, wanda ya zo daidai da wannan rana ta 29 ga watan Yuni. To kuma yanda muke ci gaba da wannan azumin, muna tunanin wai musulmi musamman matasa masu sha'ar wasanni ya suke ne a cikin wannan lokaci. Mutala Faruku Saina ya tambayo mana wasunsu.
To sunana dai Aminu Alkali, yana Sporting FC Barca. To kasancewar yanayin azumi ya shigo, kallon kwallo ya ragu sosai, aka yi la'akari da yadda aka yi ta da kamin azumi ya zo. Yanzu akwai ibadu, ana azumi, ana salloli, haka bayan ma sallolin kuma akwai dai abubuwa da dama waɗanda za su hana mutum zuwa kallon kwallon, ba kamar inda aka yi toba da yake babu waɗanda abubuwan da za su zama kilan kamar wani cikas ga zuwa kallon kwallon. Yanzu haka ma dai da yake lig ya ƙare, akwai dai wasu kwallaye da aka buga, amma duk da haka nan kwarorin gidajen kwallona za ka ga suna buɗa ko su irin 12 da rabi na dare, haka akwai kwallayen da aka yi kwarorin mutane za ka ga suna zuwa suna kallo. So mahi akasarin yau wannan gidajen kwallon ma ba su cika ansa kuɗi ba, saboda kwarorin mutane ne za su je su kalli kwallon, kusan customers din suna. To abin ya zama kamar bonus ne aka ba customers.
Sunana Ibrahim Nasir Sakwato. Eto Malam Mutala, ga duk wanda ya san abin da yake irin yanzu da yake lig sun kare, sannan yan kwallakin da akwai ba wasu kwallaye ne masu muhimmanci kamar waɗanda suka gabata ba, sannan yanzu ga azumi ya shigo a mahi yawan lokutan mun bashi surin ibada irin zuwa tafsir, irin sallolin tarawi da sauransu, saboda mutum ya dan gyara can kuma inda anka samu akasi na kuwacuko can da muka na gulagulai sai mu zo nan kuma mu rihe su.
Sunana Hussein Haya. Babu shakka gaskiya matasa suna da sha'awa kwarai da gaske ga kallon wasanni da suka shafi ko kuma dai wanda suka shafi na kasashen Turai haka inda aka fito misali suna a baro lokacin su gabaki dai wurin kallon wasar kallon kafa amma kuma wannan lokacin na Azumi duk da kaga kaka ta kare to amma ko da akwai wata wasa ko kuma akwai wani da danganci wasanni za ka ga irin dai lokacin kila wata ibada yayi haka to za a daure a jingine a zo a yi ibada kasancewar lokacin ta takaitacce ne kuma zai zo ya wuce
to madalla to jama da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai litinin mai zuwa Allah ya kai Aliyu Mustafa Safatu ne a Washington
yanzu kuma tashin murya Amurka zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka ta yi imani da cewa kasar Chile za ta iya kasancewa kawa wajen inganta harkar yanar gizo kuma wanda za a iya dogaro da ita a cikin jawabinsa na ranar 18 ga watan Yuni shekarar 2015 Mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da sadarwa da bayanai na ƙasa da ƙasa Daniel Sepulveda ya yi ƙarin haske akan haka a Santiago, Chile. Muna da alhakin da ya rataya a kanmu na kasancewa masu lura da harkar yanar gizo kuma dole ne mu kasance masu sassauci wajen neman cimma burinmu na nan gaba. Na hangi muhimmancin batutuwa uku da ke tafe waɗanda Chile da Amurka za su iya yin aiki tare a kai kuma ya kamata su yi ɗin. Batu na farko shi ne. Yanar gizo za ta kasance hanyar ci gaba idan ta samu wajen kusan mutane uku daga cikin biyar a duniya suna zama ne ba tare da samun yanar gizo ba. Shi yasa shekaru biyu da suka gabata Amurka ta taimaka wajen samar da haɗin gwiwa domin samar da yanar gizo mai sauƙin kuɗi. Ga gagarumin haɗin gwiwar gwamnatoci da kamfanoni da ƙungiyoyin jama'a da ke aiki tare da tsara manufofi wajen faɗaɗa damar samun yanar gizo cikin farashi mai sauƙi. Kuma Amurka na shirin yin aiki tare da abokanta domin ƙara samar da kafofin shiga yanar gizo na tafi da gidanka da waɗanda ake kafawa a wuri guda. Na biyu shine batun shugabanci. Yanar gizo ta wadata saboda dukkan masu ruwa da tsaki waɗanda suka hada da kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a da sa hannun gwamnatoci wajen tafiyar da shugabanci. Wannan tsarin yasa yanar gizo ke aiki ba tare da wata matsala ba, cikin aminci kuma za a iya dogara a kanta. Akwai waɗanda suka yi ikirarin lalacewar wannan tsarin da kuma buƙatar mai gurbin da wani sabon tsari wanda gwamnati za ta ɗauki yawancin ikon jar daga mashirin. Amma wannan zai gurgunta cigaban yanar gizo da kuma dakushe samar da ita ga sauran duniya. Batu na uku shine tabbatar da ɗorewar yanar gizon. Kutsan satar bayanai babbar matsala ce da ke cigaba da barazana ga dukkan ƙasashe. A matakin tsarin manufofi a samar da kyakkyawan tsaron da zai inganta amfani da yanar gizo na ƙasa da ƙasa. Batu na uku shine tabbatar da ɗorewar yanar gizon. Kutsan satar bayanai babbar matsala ce da ke cigaba da barazana a dukkan ƙasashe a matakin tsara manufofi a samar da kyakkyawan tsaro da zai inganta amfani da yanar gizo na ƙasa da ƙasa. Manufa ita ce dole ƙasashe su nemi yarjejeniya akan abin da yake haifar da aminci da rashin aminci a tashoshin yanar gizo. Tare da ƙudurin samar da yanayin da dukkan ƙasashe za su ji daɗin amfani da tashoshin yanar gizo. Yanar gizo ta yi mana amfani matuƙa a cewar Jakada Sepulveda a matsayin wani tsari wanda zai ba duk wanda yake da ita damar ba da gudunmuwa wajen siyasa, tattalin arziki da zamantakewa. Irin ƴancin da Chile ta yi fafutuka a kai kuma ta yi nasara kenan, kuma shi yasa ya zama abu mai mahimmanci a ci gaba da wannan muhawara ta duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu kuma ga Sahabo ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Wani babban jami'in Amurka ya faɗa a birnin Vienna yau Litinin cewa wakilan Iran ba sa buƙatar lokaci mai tsawo dangane da shawarwari kan shirin nuclear ƙasar wadda wa'adin kammala shi shine gobe a 30 ga wannan wata.
To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma gobin Allah ya kanmu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Ali Imam da Mrs. Julie Leathers Gresham da injiniyanmu Mr. Bill Mahmud Lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.